Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5 Zangon FM a birnin Yamai. Za iya kama mu Alpha Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 14 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rigima tsakanin mahukunta a Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in ASU na ƙara ƙazamta. Haka kuma bayan jita-jitar da ake tayi na cewa tsohon shugaban Niger Tanja Mamadu ya rasu ba gaskiya bane. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafa da labaran wasanni. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wani.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kota kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir da laifukan halalta kudin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru biyu. Wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake wa al-Bashir wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke neman sa kan laifukan yaki da kisan kare dangi da ke alaka da tashin hankalin da ya faru a Darfur shekarun 2000. Hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zanga a Sudan suka fara yi wa gwamnatin al-Bashir tawaye lokacin da ya kwashi sama da shekaru 30 akan mulki. Tun watan Afrilu al-Bashir ke tsare lokacin da sojojin da suka tumbuke gwamnatinsa biyo bayan kwashe watanni ana zanga-zanga a fadin kasar. Sannan a hankali tashin hankali da rashin zaman lafiya ya tilasta yarjejeniyar gudanar da gwamnati tsakanin sojoji da farar hula. Hukumar bada agaji ta kasa da kasa ta ce masu tayar da kayar bayan da suka yi garkuwa da ma'aikatan agaji shida arewa maso gabashin Najeriya a watan Yuli sun yi ikirarin kashe mutum hudu daga cikin ma'aikatan. Hukumar bada agaji ta Action Against Hunger ta faɗi je Juma'a cewa wannan ikirari na baya-bayan nan ya sa yawan ma'aikatan da aka kashe ya kai 5. An kashe mutum na farko tun watan Satumba. Haka kuma hukumar ta yi kira cikin gaggawa da a saki ma'aikaciyar ta Grace wadda har yanzu ake tsare da ita. An yi imanin waɗanda suka aikata wannan danyen aikin mambobin kungiyar ISIS wato rashin yammacin Afirka ke alaka da kungiyar Boko Haram ne. Hukumar agaji ta Action Against Hunger ta ce yanzu haka tana bayar da tallafin abinci ga duk wata ga mutane kimanin 300 a arewa maso gabashin Najeriya waɗanda ba su da wata hanyar samun abinci. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wata tashar harbar turaren dan Adam domin kara karfin makaman nukiliyar ta. Wannan gwaji dai na zuwa ne gabanin cikar wa'adin karshen shekara da kasar ta saka wa kanta kan cewa Amurka ta sassauta matsayarta kan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazana take na dawo da gwajin makaman masu linzami masu cin dogon zango ko gwajin nukiliya. Kamfanin dalilin labaran kore bai faɗi irin makaman da aka gwada ba a yau Asabar, har kuma bai fitar da wasu hotuna ba. A yau Asabar jami'ai Afghanistan sun ce mayakan kungiyar Taliban sun kashe sojojin gwamnati akalla 25 a gabashin lardin Ghazni. Harin da aka yi cikin dare ya faru ne a gundumar Karaba inda wasu jami'an tsaro 7 a daren Juma'a suka bude wuta ga sauran sojoji a wani karamin sansanin sojin Afghanistan. Shugaban gundumar Gulam Habib Zarik ya faɗa wa Murya Amurka cewa maharan sun kwashi makamai da motar sojoji daga sansanin kafin su gudu zuwa sauran ga zuwa ƴan uwansu a yankin. Ya ce akalla sojojin Afghanistan bi sun samu rauni lokacin harin. Kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin harin a wata sanarwa cewa ta kashe sojoji 32 kuma mayakanta sun kama sansanin. Duk da yake dai yawancin lokuta takan faɗi labarai irin wannan waɗanda ba daidai ba.
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, rigima ta sake barkewa tsakanin mahukunta a Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in ASU. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da rahoton.
Har yanzu a Najeriya babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen shiga kafar rondo ɗaya da aka yi tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malamai ta jami'o'i dangane da sabon kuduri ko doka da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi na yin albashi bai ɗaya daga rumbu ɗaya ga kowane ma'aikaci na gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan matsayin da ya biyo bayan dagewar da gwamnatin ta yi na cewa wajibi ne kowane ma'aikaci na gwamnatin tarayyar Najeriya ya kasance a cikin rumbu ko mahajan nan da gwamnatin ke biya albashi bai ɗaya ga kowane ma'aikacinta. Yayin da ita kuma kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya take ganin wannan ya saba ka'idoji da yarjejeniyar da aka cimma a lokacin baya tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiya ta malaman jami'o'i da kuma shugaban jami'o'i na tarayyar Najeriya. Babban akawun na kudaden tarayyar Najeriya Ahmed Idris ya yi mun karin haske dangane da abubuwan ke kawo wannan takaddama, inda yake cewa
wannan ma wani tsari ne wanda gwamnati ta fito da shi ba kuma yau aka fara ba. Dama can akwai ma'aikatan gwamnati da hukumomi na gwamnati suna kan wannan tsari na biyan albashi daga rumbu guda. Yanzu ne lokaci yayi muka zo kan jami'o'i kuma na gwamnatin tarayya. Ba mu ce jami'o'i na jihohi ba, ba kuma mu ce jami'o'i wanda suke zaman kansu ba, na gwamnatin tarayya. Malaman jami'a ma'aikata ne kaman kowane ma'aikacin gwamnati, da akwai tsarin mulki, da akwai tsarin aiki, da akwai yanda za a tafiyar da maganar biyan albashinsu. Don haka ba wani abu ne sabo ba. Gwamnati ta yanke hukuncin cewa su ma su shigo yanzu. Mu kuma a matsayinmu na Option Accountant General inda Baitul Mali take, inda kuma ake biyan waɗannan kuɗaɗe, mun tsaya kai tsayewa ta gaske domin ai wannan aiki. Babu gudu ba ja da baya.
Amma akwai su malaman suna ganin kamar waɗansu suna waɗansu ayyuka na ƙwararru a waɗansu jami'o'i, idan aka ce za a aika kamar ba za su samu biyan kuɗaɗe wuraren da suke irin waɗannan ayyukan ba.
Shi ma wannan wata magana ce daban. Mun lura da cewa sai ka samu malamin jami'a yana yin koyarwa a jami'a fiye da hudu daga jami'ar da yake an yadda yi a wata kwada, kuma a kowace ina karba albashi. Wannan irin aiki ne.
Ahmed Idris kenan babban akawun na kudaden Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Malam Bibi Faruk, daya daga shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya, ya yi mun karin haske dangane da abun da yake ganin cewa ke kawo tarnaƙi tsakanin wannan manufar da gwamnati da kuma irin matsayinsu da kuma irin abun da ya sanya har yanzu ba a ga ranar da za a warware wannan matsalar ba.
Wani dalilin ma da shi ma muke ganin muhimmi ne shi ne cewa wato mu a yanda muka fahimta muka sani muna da wato wanda suka ba mu aiki governing council ne ba accountant general bane. Idan jami'a sai ta je ta nemi kuɗi a wurin accountant general dan ta biya ma'aikata, ba matsalar mu masu koyarwa bane. Mu governing council muke wa aiki, kuma dokokin da suka kafa governing council sune dokokin da za a yi amfani da su, wato hukumar zartarwar jami'a, ba dokokin accountant general wanda sune dokokin wanda ake amfani da su na biyan mutane salari a cikin tsakiyar gwamnati ba. Aikin jami'a ba aikin karfe 8 zuwa karfe 4 ba na yamma bane. Aikin jami'a ya wuce haka. Aikin jami'a akwai bincike kamar yadda na sanar da kai. Saboda haka muna ganin cewa ita gwamnatin tarayya kamar tana neman matsala ne da kungiyoyin malaman jami'a, saboda wata ita tana da wani mafita. Idan abin da suke nema su san malaman jami'a ko nawa ne, ba zai wahala ba. Idan suna son su san cewa malaman jami'a ga irin aikin su, governing council ta san yanda wannan aikin nasu yake, kuma za su iya zama tare da governing council su fitar da tsarin da zai iya tabbatar wa cewa jami'a suna iya tafiyar da harkokin su na koyarwa a cikin irin kuɗin da ake biyan su.
Malam Bibi Faruk kenan, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya, tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Makusantan tsohon shugaban kasar Nijar Tanja Mamadu sun karyata da labarin da ake ta yadawa a yau Asabar a kafafen sada zumunta cewa ya kwanta dama. Ga Sulaiman Mumuni Barma da dauke da rahoton.
Labarin rasuwar shugaba Tanja Muhammadu Waneba yana da hatsin wannan rana ta Asabar 14 ga watan Disamba ya matakar daukar hankalin jama'a a bisa la'akari da yadda abin ya mamaye kafafan sada zumunta yayin da mutane daga ciki da wajen kasar ta Niger suka yi ta bugawa juna waya domin jin gaskiyar lamari wani na hannun daman Tanjan wato Alhaji Nuhu Muhammad Arzuka ya karantar da wannan labari
cewa telefoni cikin minti 30 mutane da suka kira mu sai 100 tambaye-tambaye da ake yi na cewa ko menene gaskiya abun akan suna tsammanin ta hanyar mu za su iya samun cikakken labari zan ce ne wanda baya da kan gado mu musamman ne niyan mutanen da suka faɗe shi ba dan me suka kawo wannan zancen tunda tanji lahi shi ne kuma ha lokacin da ake wannan magana nan yana zaune akan tebur yana kawo kuma lokacin yadda ya saba a wannan lokacin Allah ya bashi lafiya kuma ya kara mishi lafiyar da yake da Allah ya kara mishi ita
faruwar wannan al'amari yasa wasu ƴan ƙasa so ma jan hankulan jama'a a game da muhimmancin amfanin kafafan sada zumunta ta hanya mafi a'ala a maimakon amfani da irin wannan kafa don tayar da zaune tsaye Hajiya Falmata Taya na shugabancin kungiyar matasa ta Genom
waɗanda suke yaɗe-yaɗen wannan muna roƙo ga Allah ya shiryar da su ka san wata rana wani yana zaune in yana da waya ba aikin da za a yi a ce to bari a yi abin da zai tada ma mutane hankali shi wannan réseau social an yi shi ne don a taimaka ma juna ba don banna ko kuma wani yaɗa labarin da bai kamata ba shi yasa Malam Bahaushe ya ce in mahudi wawa ne shi ma saurari ba wawa ba ne a zancen gaskiya da kanji yana nan da ran shi
wannan shine karo na biyu da ake bayar da labarin mutuwar tsohon shugaban kasar Niger Tanja Muhammadu amma kuma daga bisani zancen ke zama zuke ta malle
shehi ne sun taba yin shi wata rana kuna tune shekara kusan hudu ko biyar a baya wata rana ana wajen muhawara na zauren shugaban gwamnati inda wani ya zo da bayanin cewa sun samu labarin cewa ai Allah ya ma ya mishi cika to ga yanzu dai Tanji Lahi Shilo
Tanji Muhammadu wanne ya shugabanci kasar Niger a zamanin jamhuriya ta biyar ya yi nasarar sauya al'amura a game da yadda ake gudanar da harkokin ma'adanan karkashin kasa inda ya tilastawa shugaban kasar Faransa Nicolas Sarkozy a shekarar 2008 zuwa Niger domin su tattauna akan hulɗar cinikayyar karfen uranium din da Faransa ta shafa shekaru kusan 40 tana haƙowa a yankin Agadez amma kuma al'ummar Niger ba ta murar wannan arziki Sune Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Sune Mummuni Barma Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Yanzu agogo anan yana cewa karfe 4 na yamma da minti 42 ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Majalisar Dokokin Najeriya ta kammala amincewa da kasafin kuɗi da shirin mika shi ga shugaba Buhari don sanya hannu ya fara aiki daga Janairu zuwa Disamba Shugaba Buhari ya naɗa sabon shugaban hukumar tara kuɗin shiga M Namu da kuma na kadarorin gwamnati Lametek da suka mai gurbin Fola da Benire Kungiyar ma'aikatar lantarki ta janye yajin aiki duk da wuta bata dawo nan take ba. Za mu ci gaba da yaki da barayin biro in ji mago a ranar raki da cin hanci ta duniya.
Wallahi Niko, kasan Allah, rashin confirmation na wadin shine yake bani wannan courage din, wannan zeal din.
An samu cacar baki tsakanin gwamnoni masu so da masu kiran tsige Oshimole a shugabancin APC. Gwamna Buni ya ce an dinke barakar.
Jam'iyyar nan ta zauna daram kamar yadda aka kafa ta, sannan kuma masu sha'awan su shiga ra su shiga, wanda ma suka yi fushi suka bar jam'iyyar su ma za su komo.
Jaridar Punch ta ce za ta koma kiran shugaba Buhari da mukaminsa na soja general don zargin rashin bin umarnin kotu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin ko su ne sakataren majalisar limamai da malaman addinin musulunci ko Council of Ulama shiyar arewacin Najeriya Sheikh Yusuf Yakub Arigasiyu wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabinsa da kuma rabar Muhammad Dan Amariya tsohon sakataren Ikwavuchi DCC wanda shi ma zai kammala jawabinsa. Da farko dai ga Sheikh Arigasiyu wanda zai dan sake komawa baya don miƙar da jawabin.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan malaman addini sun ce wurin Allah. Wajibi ne su kula da mutane zaman lafiya. In babu zaman lafiya babu gidan mutane ne zai yanzu kirki zai musu da'awa. ko kire shiga in ba su yi musu ilimi da muna san mu su yi ko a kun jin addini kike su zuwa gidaje mu su zo ni kawo na pamphlet na addini kike su zo su ana san mu su ne suna shigo an ga mu kike su zo da yanzu ne a cikin rakaji irin wannan ta'idin ta kasance da kike babu magana wannan ba magana ga wannan ya wa mani da kike jan gonsa shi mun gane cewa zaman lafiya zamu yi wannan abu da sauransu mu a mun musulmai ku sani Allah na kan dukkan mu ne العباد الرحمن الذين يمسكون الأرض حولا وإذا خاتمهم الجاهلين قالوا سلاما واجب المعلمة الدين سواء جينا مجال المعلمة الدين الكريستوتي ومعلمة الدين المسلمتي واجب المصور من شيء وصور من أما سنة المعلمة فكرا تجد مزم الله فيها يقول تهان كلي يزم الله فيها من ذاك يزوى كريد عواء الدين عن ذلك الكريستوتي هل إن الله يمسك كريستا المسلمتا a zuwa ne mai kira shi ga yi bishara a gurin musulmai in Allah ya zura kansa ya rigaye shi amma in babu zaman lafiya babu gidan musulmi ne an zo kiji ne musu da'awa ko kiji ga an zo kiji musu ne da muna san mu su yi ko a san jin addinin kiji su zo a gidaje mu su zo ne kawo na pamphlet na addinin kiji su zo ana san musu ne su zo an zo kiji su da'awa yanzu ne ake nuna kaje irin wannan ta irin tasirin da kike babu magana wannan ba magana ga wannan ciwon wa mani da kike jan gonsa shi mun gane cewa zaman lafiya zamu yi wannan abu da sauransu mu a mun musulmai ku sani Allah na kan dukkan mu ne cewa mu zo lafiya ya ibadu rahmanul ladina yamsuna al ardh hawla wa idha khatamahum al jahilin qalu salama wannan abin da Allah ya kan dukkan mu kenan a addinin musulunci su ma kristoci dan uwan mu da da muke zama tare da zuwa Allah da mu yan uwan mu gini ko yan uwan mu mu kuntaka mu ku karanta da biyu da iya cewa ne ku yi zaman na salama kuma idan mun je wannan shi ma Allah ya kasance tare da shi kaka Allah ya kasance in kai ne zaman na kenan ne salama ne kai ma Allah ya kasance tare da shi idan sama ka salama su zaka haka an aka ce ya mana saboda haka kuma sannan sarakunan mu suna da muhimmanci su ma a ba su goyon baya su ma su shiga cikin al'amuran nan domin idan sarakunan sun shiga al'amuran nan za su taimaka gurin zaman lafiya za su sun san kowa sun san bako sun san dan gari sun san wanda ya shigo su zama shigo gobe duk wani mai anguwa ya san wannan in an ba su goyon baya idan ya san su ba su goyon baya domin sun ba su goyon baya ke za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wallahi ba za a samu ci gaba a gari ba yanzu ku duba ku duka ba a samu zaman lafiya idan ku na ci gaba gurin wani ta so daga turai ya kawo muku kamfani a garin ku wannan gwamnati zai je zai tallafa kawo ku ba mai zuwa domin na san zan kawo kuɗin banza ne in da kuɗi in kawo a za ku rama ni dukiya na ko ni a kike ni ina zan zo garin ku to wajibi na gare mu sai mun san wannan zaman lafiya gare mu wajibi na gare mu mu zauna malaman addini ku ne Allah ya zama ku jagoranci duk wani gwamna shi ya zama sallah kiya sallah duk wani sarki shi ya zama sallah kiya sallah in kristiyan sai dai kici ya ji kici Allah hadi kuma dole zai tsaya gaban ka kai mashi hukuma dole zai kai kana gaban sa sai ya ga mashi Allah ya san zai mutu ya san akwai hisabi duk wanda ka tuta sai san cewa Allah ba zai kyale shi ba saboda haka malama addini ku ne jagora ku ya kamata ku fara yin wannan jagoranci ne zaman lafiya idan ya sa bi zo da ya yi da ku ba ya mutu da ku ba cikin zofi sai ku fara kawo da shi cikin fikirin jama'a saboda haka yin da jin hankalin mu wajibi ne ga mu zaman lafiya a tsayukan mu a zurrukan mu wallahi kada mu da wani zai mana wa'azi ko zai mana yaudara ko wannan jama'a ina siyasa ne zai ce mura mun da mun yaki annabi ya yi suna America suna England suna Russia suna karatu suna da su kulkul sai kuma nan kana nawa ina da kuma karin mallo ba da America amma na fanda ka take kashe wani duk shi mutum ne zaka samu ne zaka samu rayuwa sai da ka nuna da hankalin mu wajibi ne gare mu mu tsaya mu tsaya daka mu gani cewa mun samu cigaba kasan mu idan kasan mu ya zama zuwa lafiya za mu samu jalo arziki za mu samu cigaban arziki sannan kuma shi ne su ce kamar nan idan kin tafi abin da muke so ni dai wannan ina ganin hankalin mu ina ganin hankalin ku ba ta mu kowannen mu ne ya sani cewa kuma akwai babban sakamako wanda shi da Allah zai masa hisabi duk wanda ya kashe mure kada duk ya ce kai an rai an kashe rai ko shi ya kashe ko kuma sai shi kashe sai ya wa Allah bayani gobe kiyama dalilin ne ya sa ya kashe nan me ne abin da yake mace kashe ran nan koma nan wani domin wannan kadan karan na da Adam Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama dan Adam ya ji ma dan Adam ya ba shi mutum da yawa sai mutum ba amma sai a wani gari yau kuna kallo kuna ji kana makana shi gaba addini ka jagoranta ko a idon ka jagoranta a ji a kashe mutum a wulakanta mutum a kone mutum a kone zuciyarsa ya zo wa dinwa gidan ne ya ga Allah gobe kiyama ya dinga zuwa ne wannan ya dinga zuwa ne wannan to mu ji a gurin mu wannan abin da ya dace wa muna fatan Allah ya sanya wannan inda cikin da muka yi muku ya zama kiyasa da zuciyar ku kowanne mu ya koma gidansu ya koma angonsu ya zama ta jagora na zaman lafiya ka zama ta jagora na zaman lafiya ba jagoran tashi hankali ba Allah ya taimake mu Allah ya shige mana gaba
shi ma rabaran dan amarya mun dan koma ne baya muka dora daga inda yake cewa
shi wane ne bako wane ne an kafa individual and non individual kan an kafa na yaran bature wai a wannan bako ne wani yace a ni ba anan aka haife ni ni kuma yanzu haka na zauna anan sama da shekara 50 yanzu haka ina da ƴaƴana 12 a wannan wuri na zauna anan na haife su amma har yanzu ni ba dan gari bane ba ko ne to tambayar ita ce waye dan gari waye bakon a garin da kake gadara kai dan gari ne ko iyayenka ko kakanninka ko kakanninka su ma zuwa suka yi to tunda haka ne wanda yazo kaga zuwansa ka bar shi shi ma ya wala ya zauna a kasa ta Allah domin ubangiji ya gaya mana alƙawari mai tsarki yace duniya ta ubangiji ce da cikakka da dukkan mazauna a ciki don haka in Allah ya nufi ka da kaura ta dalilin kaura dalilin yazo kai kaura to idan bako yazo a karbe shi hannu diddin a rangwanta masa ya ji dadi ya sani yana cikin duniya ta Allah Allah ya halicci duniyar kuma shi ya halicci shi an ga bani Isra'ila Allah ya ce musu ku kardu baki domin kuma da baki ne a kafar Masar bani Isra'ila sun yi bakuntaka a kafar Masar na tsawon shekara 430 sun daga zamanin annabi Yaqub wato Isra'ila har zuwa zamanin da aka haifi annabi Musa shekaru 430 a tsakani to Allah ya ce tunda kowa an ba kuri kuke ba kwantaka na tsawon shekaru 430 kafin Allah ya fitar da ku ta wurin annabi Musa zuwa kasar nan da ya rantsa ma annabi Ibrahim Isaac da Yaqub yake na ba da kasar a gare ku da zuriyar ku har abada ku tashi ku tafi wannan kasa kuma kuka zo wannan kasa da yardar Allah kuka kuma zauna a kafar to kuma ku karbi juna ma iya cewa mu ma a Najeriya a arewacin Najeriya bari mu bar dan Najeriya ya zama dan Najeriya kada kawai idan ya tashi daga waccan jiha ya koma waccan jiha a ce ai ba kore kuma abin da ke faruwa kina a kasar ta mu hatta kudin makarantar ƴaƴanka ma kudin daban ne hatta abin da zaka saya ma abin daban ne hatta mutum takardar shaida ta dan kasa bisa ma aka ce a'a wannan ba kore a baki takardar izinin zama amma ba takardar dan kasa ba resident permit wato takardar izinin zama domin dole ne wata ran zai bar mu ba kore to kai ma ba kore ba domin dukkan mu baki ne a duniya kamar yadda kakanninmu da kakanninmu ba ta nan haka wata rana mu ma mun ci kasuwa mun koma gida mai sauraro to me yasa zaka tsananta ma wani ai shi wanda ya bar kasar sa ya zo kasar ka ikon Allah ne dalili Allah ya nuna masa cewa ya zo ne to in ya zo a karbe shi a rungume shi hannu biyu a rungume shi da inganta shi a rangwanta shi idan baki rai ne ko bakin ciki ya sa ya baro kasarsa a yi masa ta'aziyya har ma a bashi kyautar iri-iri kafin ƙafafunsa su kama kafa kuma abin da ke faruwa a kasar ta mu hatta kudin makarantar ƴaƴanka ma kudin daban ne hatta abin da za ka saya ma abin daban ne hatta mutum takardar shaida ta ɗan kasa bisa ma aka ce a'a wannan bako ne a baki takardar izinin zama amma ba takardar ɗan kasa ba resident permit wato takardar izinin zama domin dole ne wata ran zai bar mu bako ne to kai ma bako ne ba domin dukkan mu baki ne a duniya kamar yadda kakanninmu da kakannin kakanninmu ba ta nan haka wata wata rana mu ma mun ci kasuwa mun koma gida mai sauraro to me yasa zaka tsananta ma wani ai shi wanda ya bar kasar sa yazo kasar ka ikon Allah ne dalili Allah ya nuna masa cewa ya zo ne to in yazo a karbe shi a rungume shi hannu biyu a rungume shi da biyu inganta shi a rangwanta shi idan faci rai ne ko gurbin ciki ya sa ya baro kasar sa ai masa ta'aziyya har ma a bashi kyautai iri iri kafin kafafun ku su kama kafa
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da
to madalla a gaida Ibrahim ka almasi yanzu kuma ga
wasanni a takaice
kudirin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City na zafafa takarar lashe gasar Premier ta kasar Ingila ya hadu da Chiefs bayan da yau ta yi kunnan doki da Norwich City da ci 1-1 duk da yake Leicester ta ci gaba da kasancewa ta biyu a teburin gasar to amma akwai tazarar maki 10 tsakaninta da Liverpool da ke sama wacce ita kamta ya galaba a wasanta na yau da Watford da ci 2 da nima a sauran wasannin gasar ta Premier na yau Chelsea ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun Bournemouth da ci 1 da nima Burnley ta doke Newcastle da ci 1 da nima yayin da Sheffield ta yi galaba akan Aston Villa da ci 2 da nima a kasar Spain kungiyar Barcelona da ke saman teburin gasar La Liga ta yi kunnan doki da Real Sociedad da ci 2 da 2 hakan ya rage tazara tsakanin Barca din da Real Madrid da ke binta a teburin gasar ya zuwa maki ɗaya kacal wanda hakan kan iya baiwa Madrid din damar tarewa sama idan ta yi nasara a wasanta da za ta bakunci Valencia a gobe Lahadi to sai dai kuma karawar da kungiyoyin biyu na Barcelona da Real Madrid za su yi a ranar Laraba ita ce za ta tabbatar da shugabancin teburin gasar a wannan makon tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Unai Emery ya yi fatali da ta yin da kungiyar Everton ta yi masa na aikin horar da 'yan wasanta haka ma Emery ya ki karbar bukatar wasu kungiyoyi biyu daga kasar China kocin dan kasar Spain da Arsenal ta kora a 'yan makonni da suka gabata ya sami tayin kungiyoyi da dama da suka nuna sha'awarsa Everton ta sallami kocin ta Marco Silva sakamakon rashin nasara a wasanni to amma kuma Emery ya ki karba bukatar ta na maye gurbin kocin inda rahotanni suka nuna cewa da akwai zaɓin da yake jira kafin komawa fagen daga a halin da ake ci kuma kungiyar Arsenal ta nisanta kanta da kalaman da dan wasanta Mesut Ozil yayi akan yadda ya ce ake musgunawa musulmai a kasar China Ozil ya zargi musulman duniya da yin shiru akan yadda ake musgunawa da cin zarafin musulmai a kasar ta China dan wasan na bayyana bacin ransa ne akan abin da ya kira gallazawa da ake yi wa 'yan kabilar Uyghurs da suke 'yan tsirarun musulmai a yankin arewa maso yammacin Xinjiang to sai dai kungiyar ta fito karara ta nisanta kanta daga kalaman na Ozil waɗanda ta ce ra'ayi ne na dan wasan a kashin kansa yake bayyanawa amma ba ra'ayin kungiyar ba Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
to a takaice kota kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir da laifukan halarta kudin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru biyu wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake al-Bashir wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke neman sa kan laifukan yaki da kisan kare dangi da ke alaka da tashin hankalin da ya faru a Darfur a shekarun 2000 hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zangar Sudan suka fara yi wa gwamnatin al-Bashir ta waye
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya samu haka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ci abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya tana taya da gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan nan namu na yau Mr. Carl ni Hadiza Tari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC